warahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka Masjid Uthman bin Affan dake da magaram dan ci gaba da karatun mu na Umdatul Ahkam wallafawa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 84 muna 24 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makkah zuwa Madina 1444 wanda ya daidai da 21 ga watan 11/2022 a kalandar Bature. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata mun tsaya hadisi na ƙarshe na babi wanda yake mana bayani akan sadar da dangantaka. Mun karanta hadisin ba mu samu damar sharhin shi ba, lokaci ya yi halin shi muka tseda yau da iko Allah za mu tashi akan wannan hadisin sannan mu shiga sabon littafi wanda yake mana bayani akan rayu. Shi ne malai ya ce alhadisul khamis wal 20 ba'da as-salasumi'a. Hadisi na 325 a hadisi na ƙarshe kalkashin wannan baban yake cewa an abi sirrin radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu laysa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna wal yatabawwa maq'aduhu wa maq'adahu minan nar ومن دعا رجلا بالكفر او قال يا عدو الله وليس كذلك الا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحو ونحو وان حديث امام مسلم يهتر da shi din da imam bukhari ya hutar da makamantin shi idan muka koma cikin ingantaccen littafi wanda ake kiran shi sahih muslim zamu samu hadisi a kalgashin littafin a kitabul iman babu halu imani marraba an abihi babu wanda yake mana bayani akan halin imanin wanda ya kyamaci ma'ahin shi mutum ne ga sunan shi nan ga ma'ahin shi na amma dai yana kyamatar a danganta shi da wannan ma'ahin nashi wannan hadisin zai mana bayani akan hukuncin wannan mutumin juz'i na 1 shahi na 57 hadisi mai lamba ta 61 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abi Zar al-Ghifari yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda ya mutu a shekara ta 32 wancan satin mun yi bayani akan wane ne Abi Zar al-Ghifari yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu lalle shi ya ji manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa laysa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara baya ga tare da mutumin da zai danganta wani ba matsayin ma'ahin shi bai danganta shi da shi kuma alhali ya san da lalle wannan mutumin ba shi bane ma'ahin shi ba yace illa kafara face ya kafirta mutum ya ki ma'ahin shi ya ki nasabar shi ya ki kabilar shi ya ki dangantakar shi ya kai zuwa ga wani dan daukaka ko dan girma ko dan wani abu makamancin duniya ko dan wani abu na samun duniya yace a shi ba dan wani bane ba dan wani ne alhali yana da lamanin yana da tabbacin lalle wani shine ma'ahin shi shine wancan sati muka buga misali ga wanda za yi karatu ya huta misali yana kauye ya tashi a kauye ma'ahin shi mutumin karkara bai san komai ba illa rayuwa ta yau zaka samu din yayi karatu ya huto maraya yayi karatu can ya kama matsayi kaza zai ringa kyamata wannan latijan wannan baban nashi wanda yayi sanadiyyar kawo shi duniya zai ringa danganta kanshi da wani wanda yayi mai gatan samun karatu ko kuma yayi mai gatan samun aiki ya ringa cewa shi shine baban shi lokacin da mutum ya aikata haka alhali ya sani lalle wani ba shi bane ma'ahin shi ba ya dauki wani ya danganta kanshi da shi a matsayin ba shi bane ma'ahin shi ba na gaskiya ya maida shi shine ma'ahin shi wannan hakikatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace illa kafara fati ya kafirta yake cewa wa mani da'a ma laysa lahu shine na biyu manzo Allah yace duk wanda ya kirkira ya danganta wani abin da ba nashi ba yace nashi ne yace falyatabawwa maqadahu minan nar to yin shiryawa mazamnin shi a wutar jahannama nan mutum misali mutum zai dauko abu ba nashi ba sai yace a kaza ai nashi ne ko dukiyar da ba tashi ba yayi turmi yayi tabarya yace tashi ce ko kuma wani haƙƙi wanda ba haƙƙin shi ba yayi turmi yayi tabarya yace kurum wannan haƙƙin nashi ne ko kuma wani aiki wanda ba aikin shi bane ba dan ya cuci mutane ko dan ya samu wannan riban da riban ta wannan aikin zai yace kwarai ku aikin shi ne kuma ya iya to wannan shine duk abin da ba naka ba baka da hurumi akan shi baka san shi ba baka da ilimi akan shi ka kirkira ka ce a'a ai kuku ne naku ne to tabbas in dai ƙarya ce falyatabawwa maqadahu minan nar manzo Allah yace to ya nemi masabkin shi shirya wa kanshi masabki a cikin wutar jahannama na ƙarshe yake cewa wa man da'a rajulan bil kufr duk wanda ya jehi wani da kalmar kafirci ko ya ce mai bayahude ko ya ce mai kafiri ko ya ce mai krista ko ya ce mai ya adu wallahi ya maƙiyin Allah yake cewa walaysa kadhalika kuma wannan mutumin ba haka bane mutum ne wanda yake musulmi yace illa hara alaihi baci wannan kalmar da ya me sai ta dawo kanci da wannan sune abubuwa guda uku wanda aka yi inzari aka nuna mana wa'idi wanda yake me tsanani wanda ya sake ya aikata haka kuma ubangijin kuma shari'a ta mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana kashedi iya kashedi akan mu kula kada mu sake mu aikata wannan abubuwan guda shine na harko mutun ga ma'ahinka ka ce a'a wannan ba shi bane ma'ahinka ba alhali ka san da lalle shine ma'ahinka a hakikatan ka bijire ka ce a'a wani shi shine ma'ahinka dan koya maka rana ko kana so a danganta ka da shi dan ka samu wani matsayi ko dan a ringa ganin ka da mutunci to wannan duk wanda yayi haka hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan tsantsagar yin kafurci ne duk da akwai maganganu na malamai akan mas'alar lalle kafurcin yana tabbatuwa ne kafurci bi ma'anahu alhaqiqi ko kuma kafurci kan ni'imar da ubangiji yayi wa bawa sannan na biyu duk mutumin da zai zo yayi tsaye ya sani wannan haƙƙin ba nashi bane ba wannan abin ba nashi bane ba ya zo yayi turmi yayi tabarya yace ya maida abin da ba nashi ba nashi to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ya shirya wa kanshi masabki a wutar jahannama shine muka bada misalin mutumin da zai dauki haƙƙin wani ya maida nashi ko ya dauki dan wani ya maida nashi ana magana kan dan wane yace a'a ai dan wane wannan yaron yana da yakinin ba shi ya min sanadiyyar kawowa duniya ba amma dai zai yi turmi ya tabarya yace wannan dan danci ne shine ka gani ya nasaba abinda ba nashi ba ya danganta abinda ba nashi ba ko kuma wata dukiya wadda ba tashi ba ya danganta ta yace a'a ai tashi ce ko kuma haƙƙin wani ya dauka yace a'a ya murje ido ya san da ba nashi bane ya maida shi nashi ko kuma bangaren mas'alar ilimi baka da ilimi akan kaza ka ce eh kwarai fa kana da wannan dukkan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani yace mutum wanda ya kirkire irin wannan ƙarye ya san abinda ba nashi ba ya maida shi nashi to ya nemi masabkin shi a wutar jahannama to ina ga wanda yake ba bayan ya tabbatar da abinda ba nashi bane ba an dauka an bashi har ya gama da rantsuwa wallahi tallahi kaza nashi kun ga wannan zunubin ya ƙara lumbuwa akan laihin ya ƙara lumbuwa akan wannan laihin na kirkira abinda ba naka ba ko me da abinda ba naka bai koma naka alhali ka san da ba naka bane ba sai na uku kashedi na ƙarshe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana mu yi kokari mu kiyaye bakunan mu akan jeho wanda kalmar kafirci duk abin da bawa zaya aikata baka da hurumin da zaka kaffara shi ka kafurtar da shi naka lalle kada mu koma cikin yanayi na mu'tazila wanda suke kafurtar da mutumin da yake irtikabul kaba'ir wanda yake barkata wanda yake aikata manyan laifuka ko da mutum yana aikata manyan laifuka baka da hurumin da zaka ce wanda ya koma kafiri naka ka neman me Allah ya shirye shi amma dai duk lokacin da ka ce wanda kafuri alhalin yana musulmi ba kafirin ba to ka tabbata wannan kalmar sai ta dawo kanka wannan kuma faɗa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mu kiyaye bakunan mu kada mu ringa furtawa dan wane ya aikata kaza kowa ne yana yin kaza kowa ne ya wawa da kaza ka ringa ce ai wane kafuri ne ko kuma wane ya bar musulunci ya ku yayi ridda ya koma ba yahude ko ya koma ba ko ya koma ba nasare ko wani abu makamancin haka ko kuma ka kiraye shi da maƙiyin Allah wannan kalmar idan ya kasance ba maƙiyin Allah bane ba ya kasance ba kafirin bane ba to tabbas wannan kalmar sai ta dawo kanka ina abubuwan da zan mu iya fa'idantuwa da su kalmashin wannan hadisin lalle yana nuna mana dalili yana nuna hadisin ne yana bayyana mana dalili karara akan haramcin korewa mutun nasaba mutun ya korewa kanshi dangantaka alhali ya sani shi ba dan gidan suwana bane ba shi ba dan dangin suwana bane ba shi ba dan kabilar suwana bane ba kuma wannan sawa'un ya kasance dangantaka ta kusa ko kuma ta nisa bangaren uba ko bangaren kaka ko bangaren kabila dukkan su haramun ne mutun ya kore wa kanshi madama ya riga ya sani ka san babanka wane ne kace a babanka ba shi bane ba babanka wane ne ko kuma ka danganta kanka da baban naka amma dai ka kore kakanka saboda wani aibu ko saboda kana ganin wani muni ko wani abu makamancin haka dai dalilin shi zai sanya ka kore wannan kakan naka ko kuma hataman ka kore dukkan wannan kabilar taku ka danganta kanka da babanka da kakanka amma dai kace a ba ɗan kabila kaza bane ba ko ba masu sana'a kaza bane ko ba masu kaza bane ba wannan duka yana daga cikin abubuwan wanda aka haramta kinan idan muka leka kore irin wannan yana kawo tuzar yana kowa yana kawo yanki yanki dangantaka idan tunda ka riga ya ka kore kai ba dan kabilar suwana bane ba ka dangantaka da suwani na wannan mu yi kokari mu kiyaye wajibin mu ne dangantaka ko ya take in yaya Allah ya kaddara ma'ahinka yake in ya Allah ya kaddara kakanka yake in ya Allah ya kaddara kabilar ku ya take to kai kokari kai alfahari da su ka tsaya yanda ubangijinka ya tsayar da kai kadda ka ringa kurkuno kana neman ka danganta kanka da wanda ba su ba kuma idan kai haka kai abu wanda yake ga kai abu wanda yake haramu kuma ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada mana akan hukuncin haka idan muka leka hadisin kuma zan mu gani hadisin yana karantar da mu duk wanda yake kiri ya danganta wa kanshi abinda ba nashi ba abinda ba hurumin ka ba ba naka ba kace a wannan abun naka ne shi ma wannan mutumin ya nemi musabbin shi a wutar jahannama shi ne malai ya kawo mana yake bayyana yake cewa to idan ya kasance ya danganta wa kanshi abinda ba nashi ba har yana rantsuwa da Allah akan wannan abin lalle nashi ne alhalin ba nashi bane ba to wannan laifi ne saman laifi sai wa'idi na uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana a cikin wannan hadisi wanda zan iya fa'idantuwa da shi shine duk wanda ya furta wani kalmar kafirci ko kalmar fasikanci ko kuma ya kore mai imani ko ya ce mai maƙiyin Allah to wannan kalmar idan ta kasance mutumin nan bai cancanta ba a gare shi ba bata cancanta ba a kanshi ba to tabbas wannan kalmar zata tashi daga kanshi ta koma kanka kai wanda ka furta mai wannan kalmar wallahu ta'ala a'lam sai dai dukkan wa'annan wanda yayi irin wai aikata wannan abubuwan guda uku idan Allah ya amshi ranshi ubangijin shi ban malike ne duk da an ce ya kafarta kuma an ce ya nemi masaukin shi a wutar jahannama an ce idan yayi kalma wanda ba haka ba za ta dawo kanshi duk da haka ban mu kore wa mutum rahama ta ubangiji ubangijin shi in ya ga dama zai azabta shi akan wannan laifin in ya so ya gafarta mai in kuma Allah ya datar da shi a rayuwar shi ya tuba ya dawo ya nemi iyayen shi ya danganta kanshi da su wannan shine karshen littafi wanda yake mana bayani akan saki da idda idan ban sani ba idan da kwai tambayoyi kamun mu shiga sabon littafi inda mun gama abin da ya shafi harakar aure, harakar saki, harakar idda, harakar dangantaka kuma. Kenan idan da kwai tambayoyi kan abubuwan da muka karanta, idan da dan samu haske kan abin da aka karanta na daga kasa. Idan kuma babu mu shiga sabon littafi. Wanda yake ainihin kahurin ne, ka tabbatar ga dukkan ƙara'in wanda suke tabbatarwa kahuri ne, to menene laifi in ka ce mai kahuri? Ai babu wani laifi. Misalin mutumin da ka sani ba musulmi ba ne, bai yarda ba da kai ba, bai yarda da addinin ka, bai yarda da manzanka ba, wannan ka runga tantama akan gahurjin shi? Ai babu tantama. Mutumin da ka sani in ya tashi toci yake zuwa, in ya tashi wannan biya yake zuwa wurin sallar Yahudawa yake zuwa, gashi nan yana ya tsane ka, ya kyamace ka, ka runga tantama akan wannan in shi kahuri kahuri ne. Shi wannan mas'ala ce ta musulmi. Idan ya kasance wani musulmi ne ya aikata wani abu, ka kalle shi sai ka ce mai wani kahuri ne. Alhali ka san da wannan nan kuwa yana tare da ku, ana komi tare da shi, kuma ya furta kalmar la ilaha illallah. To wannan kalmar, idan wannan laihin da ya yi bai dauke shi ba, bai hudda shi ba da kalmar, bai warware mai la ilaha illallah yin shi ba, kai ka furta mai wannan kalmar, to wannan kalmar ka tabbata za ta dawo kanka. Shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana. Amma dai wanda dama aslan kahuri ne, babu wani laihi da ka kira shi da sunan kahuri shi. Kahuri ne. Gashi na addini ya bayyana mana innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amin hadha. Al-Qur'ani yana ambata mana kahurai ne. Na'am. Shine iddanta. In dai tana da ciki, ya sake ta. To za ta zauna a gidanta, cinta, shanta, da wurin zamanta a kan wannan mijin wanda ya sake ta. Baya da hurumin ya amfani da ita. In ku ya dawo ya amfani da ita, to wannan shi ne kurum, ba sai ya furta mata da ya maida ta ba, ta koma matar shi. Za ta zauna tsawon iddanta, shi ne har lokacin da za ta aihe abin da yake cikinta. Idan ta aihe abin cikinta, ta tattara a ranta ta aihe shi, ta koma gidansu, shi kenan ya kare da ita. Idan ta yi shi kenan, in saki na farko ne, in na biyu ne. In na farko ne, ka gani idan ta tafi, sai an dawo an wannan, tunda ai iddanta, shi mutum yana da hurumin, miji yana da hurumin ya maida matar shi, ba tare da sabon sadaki, ba tare da ƙarfin armi ba, a lokacin da take cikin idda. Madama ta ƙare idda, in tana naƙuda, misali tana naƙuda kamun ta aiho abin da yake, sai ya ce ke na maida ki, to za ta koma, ko da ya kasance tsawon iddanta wata bakwai ne ko wata takwas ne ta yi a gidan shi. Za ta zauna a cikin gidan shi, za ta koma matsayin matar shi, za ta zauna. Amma dai ta riga ta aiho, tana aihuwa, to idan ya zo shi ma ɗan takara ne kamar kowa. Idan ta ga dama ta koma tare da ya kawo ya aiko alwalin shi daga sadakin shi a sake ɗar mami sabon aure, sannan kuma ta koma gidan shi. Idan bata ga dama ba, yanda wani zai zo ɗan takara, wani shi ma yana iya zuwa, shi ma haka shi ma yake ɗan takara a wurin ta. Kenan za ta zauna. Shi ita idda tana nuna mana lallai mace za ta zauna, mata za ta zauna a cikin ismar wannan mijin, ko da akwai saki tsakanin su har zuwa lokacin da isha, idda ta zata kare. Idan idda ta kare a lokacin nan, kuma shi ma dan takara ne kamar kowa, in ta ga dama ta koma. Amma dai a halin tana cikin idda, wata da wani hurumi, babu wani wanda ya isa ya ce a'a ba ta koma gidan shi ba, idan ya ce na maida ta. Na'am. Ko da wata nawa ne, ai mun karanta can baya wannan mas'alar ta Abdullahi bin Abbas da ya tafi akan ya kasance inda ta abadul ajalaina. Idan ya kasance cikinta, kamar misalin, ai mu ɗauki misalin macen da aka mata mutuwa, mijinta ya mutu, tana wata nawa? Wata huɗu da kwana goma. To iddanta, sai Abdullahi bin Abbas, wadda ce wadda ba ita ce wadda take rajiha ba, wadda shi tana da rauni duk da Abu Huraira da ɗaya daga cikin tabi'ai suka tattauna aka tambaye Aisha ko Maimuna ko Musalma ce Ummu Salma afwan ta bayyana musu ga yanda al'amarin yake kuma shine abinda wannan shine mas'alar da malamai usul suke kawowa wannan takhsisul am aw wannan taqyidul mutlaq ala al muqayyad idan ya kasance tana da ciki sai ya kasance cikin nata watan shi uku a lokacin nan idan Allah ya yi wa mijinta rasuwa za ta zamana har zuwa lokacin da za ta aihe wannan cikin idan ya kasance misali mijinta ya mutu cikin ta yana da wata hudu wata shidda afwan wata shidda kun gani idan aka ƙara a cikin wannan aihuwarta ba a tawakkuin ta kai wata hudu kenan me za a yi kenan yanzu ba lissahin sabke ciki ba za a mata ba lissahin wannan kwanukan wata hudu da kwana goma za a mata shine ab'adul ajali ne to shi kuma wannan hadabbata da ba ita ce rinjayayya ba rinjayayya idan ya kasance mijinta ya mutu tare da ita za a tsaya a lissafa mata yaushe za ta aihu in Allah ya kaddara mata ai mun karanta imra'atu Amr bin Qais da lokacin da ta zo idan Allah ya kaddara yau mijinta ya rasu yana mutuwa aka zo aka bata labarin mijinta ya rasu magagin mutuwan nan ya sanya naƙuda ta zo ya ta aihu a lokacin da aka ce mijinta ya mutu tsankanin su minti goma to ta ƙare idda ba wata idda da za ta mai a washe gari ma wanda yake son ya aure ta yana iya zauwa ya kawo wannan ishe ya kawo kandida ishe kenan za ta zamana idan kuma haka ita ma macen da mijinta ya sake ta to za ta iddanta za ta zamana har zuwa lokacin da za ta aihe wannan da har zuwa lokacin da za ta aihu abin da yake cikin ta inda Allah zai kaddara a watan na farko watan farko na daukan cikin ta ya sake ta to za ta zamana cinta da shanta a kan shi har zuwa lokacin da za ta aihe shi idan ta kiya bai shi bai da laifi ya tabbata yana da haƙƙin da zai sha makance ta idan ta kiya laifiya za ka gani an tashi kurma an yi ta watsina shi ma zai ce mata tattare kayan ki tafi to duka wannan a wannan hurumu wannan koda ta tattare to hakika tana da haƙƙi a kan shi na ya bata ci ya bata wurin zama tsawon wannan lokacin iddanta wata uku ko kuma tsarki guda biyu ko kuma wata uku duk da mas'ala ce wanda mun tattauna ta anan ko ina fata an fahimta ko a gidansu ne tana da haƙƙi ya bata abinci da wuri da gurin kwanci da wurin wannan madama in dai ba saki na uku bane ba in saki na uku ne yana sakin ta na uku lissahin 1 2 3 ba lissahi na uku ba lokaci daya ba idan ya sake ta to a lokacin nan ba wani ci ba wani sha kamar yanda afwan imratu Amr bin Qais lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiko mata da abinci ta rena abincin da ya aiko mata sai ya ce mata ke bari mu faɗi miki babu komai akan ki wanda ya kamata a miki wa biki da ciyarwa biki da wurin zama a kaina wannan magana ta mata zahiri ta kai gukan ta wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata eh kware ko babu ciye soki akan shi a wata riwaya yace mata ke har wurin zama baki da aurin shi ba haƙƙin ki bane mai baki saboda saki na nawa ne na uku ne idan ya kasance na uku ne ba wani hurmi kurum shikenan arraba wannan idan ya kasance saki na harko ne shine zaka zamana a gidanka ka bata ci ka bata sha idan ya kasance saki na biyu ne ka bata ci ka bata sha in Allah ya so sai ka gani an sake lalawa an sake zama kuma an daidaita zama an zauna insha Allah na'am
komai yin da kama da ga wani yace wasu kuba kamti yace ahi wannan wata cikin goma cikin wannan yace ku ai aya ne kuma to ne mutum wannan wasu kuba kamti
ita aya da ta zo ba a kan al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ta zo ba aya da ta zo akan yahudawa ne shine walaqad alimtum allazina atadaw minkum fi as-sabt fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in an ce musu ranar asabar kada su huta su kama jiki sai suke dubara ranar juma'a sai su kafa fatsar su
asabar in yazo kowace ita shiga akan kawa wallahi Yesu zo Yesu zare abubuwan su to dalilin shine Ubangiji sai ya sanya ya umurce su dukkan su koma furrai to mu kuma wannan shari'ar Annabi Musa da ban shari'ar Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ban kina wannan ba bi shahe mu ba mu an halatta mana a kore yaushe in kana so tsakiyar dare ma sai ka kama kiyinka an halatta mu kai baka da matsala akan waccan rana ko waccan rana ko wata rana kana iya zuwa kai ka nemi wannan lokaci ɗaya ne a shari'a Annabi Muhammad aka hana ka ka tafi kai wani aiki ko kai wani kasuwanci shine lokacin da aka yi kiran sallah na sallar Juma'a to a wannan lokacin daga lokacin kiran sallah har zuwa lokacin da za a gama sallah haramun ne ka tafi kai wani aiki haramun ne ka tafi kai wata kasuwa wannan shine lokacin to kai ma mai kama kiji haramun ne a wannan lokacin ka tafi kama kiji abinda ake so ka zo ka zamna ka ji abinda limami zai faɗi na daga nasiha na daga hutuba in ya gama ku tafi ku nemi arzikin ku tsawon sati kai ta yi ba wanda zai ce maka insha Allah a bare masa wannan yin damu kan abinda ya shafi aure da saki ne muke tattaunawa na'am haramun ne daura aure da ciki shi abin da yake ta'aibu in ta ga in ta'aibu a lokacin nan yana iya zawwa ranar da ta'aibuwa shagari a darma mai armai shi da ita haramun ne haramun ne haramun ne ba aure da ciki aure ana yin shi ne har zuwa lokacin da ta'aibu idan ta aihu ko da shi ya mata cikin tunda al'adar Bahaushe yake cewa haramun ne wanda ya mata ciki ko ya zaba ko ya rike da ko kuma ya wannan ko ya rike da ko kuma ya aure ta to wannan haramun ne aure lokacin da take da juna biyu lokacin da ta gama in yanzu ta aihu a lokacin da in yana bukatar ta yana iya zuwa ya aure ta idan ya aure ta wannan da amma ba dan shi bane ba saboda ai mun karanta can baya alwaladu lil firash da yana komawa ga mai shimfuda shi kuma shi ba mai shimfuda bane ba ina wannan da sai dai a dangana shi da mahaifiyar shi dan Muhammad aka same sai dai a ce mai Muhammad dan Aisha ko Muhammad dan Fatima baya da hurumin da za a kira shi da sunan wani wannan kuskure ne muke yi a cikin wannan in mu zaka gani an ayu a dangana shi da sunan ko ubanta ko a dangana shi da sunan ko kakan shi ko kakanta ana nan dai ana ta kiwe bai da hurumin da za a danganta shi da kowa da uwar shi kurum za a danganta shi wallahi ta'ala alim na'am aure ne wanda yake daidai aure yayi abinda za a yi abinda za ta yi shi shine za ta yi wata daya lokacin da yake neman aurenta za ta yi wata daya nami na tsarkake mu aiwatta istibra'ur rahim ake ce mai za ta yi wata daya idan ta yi wata dayan nan yanzu bayan wata daya kurum shikenan zai zo ya kawo sadakin shi ya zo da alwalin sha darma da alwalin ta darma musu aure kuma su ci gaba da zama babu wani laifi halak ne ya aure ta shine sabanin magana da muka kawo muka ce a al'adance sai ake cewa a ai mutum idan ya san mace ko ya mata ciki a waje kenan bai da hurumin ya aure ta ko ya rike da ko kuma ya aure ta wan suke cewa a haramun ne ga wanda ya san mace a waje ya aure ta ya sanyo ta gidan shi to in ba a rufa musu asiri aka sanyo su gidan ba to ya za a yi su ake yi su ci gaba da wannan kai ka ce kai aurenka kuma ka bar ta kuma ci gaba da lalata in kana son kayan ka kurum ka aura menene za ta yi jini ɗaya za ta yi idan ta yi wannan jinin ɗaya kuma a zo a ɗora muku aure shikenan kuma ai a tuba kuma a maida al'amari zuwa ga Allah idan kuma ya kasance a garin da ake ana shari'ar musulunci za a kama ta a mata bulala 80 a kama shi a mai bulala 80 kasancewa ba wanda ya taba aure a cikin su idan kuma ya kasance mai aure ne to za a jehe shi idan ita ma ta kasance ta taba aure ita ma za a jehe ta wannan ita ce shine hukunci na shari'a cigaba na'am
akwai mata da ke cewa sun kwanta da kujerar na aure kuma sun kwanta da kwayar su to ga dalilin
mata ko mazan shine ake kiran shi da zihari shi kuma ubangiji ya bayyana mana harkon mujadala walazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatarasa wanda suke cewa matansu idan na sake kwanci da ke kamar na kwanta da ma'ihiyata namijin mace
kamar dole
babu saki babu saki a lokacin kaffara zai shi kaffara zai shi shine zai entar da baiwa idan bai samu famallam yajid fa itamu 60 miski wa shine ko fatahiru raqabatin min qawli an yatamasa zalika li tu'minu billahi wa rasul menene harkon suratu wannan mujadala harkon shi wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qawli an yatamasa kamar lam yastati fa it'amu 60 miskina wanda baya iya wa baya iya ba enter da baiwa zai ciyar da miskini da wannan 80 ina tunanin in mace ce ta wadi wallahi ta'ala alim amma dai ina ganin nafsul hukm ita ma kamar dai za a dora mata nafsul hukm za a bata hukuncin guda daya da shi da ita dukan su za a ba su hukunci daya aya wa yake cewa zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabli an yatawasa wanda bai samu ba ikon enter da baiwa zai azumci mi wata biyu kuma wata biyun da za ya azumin su dukkan su a jere za ya yi su idan ba ya iya azumin ba a lokacin nan zai ciyar da miskini 60 miskini 60 in yana so ɗaya rana in yana so ya lissafa almuhimmi ya ciyar da miskini 60 kina wannan shine idan ya ciyar yayi kafara a lokacin nan kuma matar za ta dawo halaka a gare shi amma dai lokacin da ya dau alwashin idan ya sake kwanci da ita kamar ya kwanta ne da ma'ahiyar shi to a lokacin nan haramun ne a gare shi ya kwanta sai ya zo yayi wannan kafara na Bayan mun yi magana a kan shi idan ya kasance da sanin namijin ne to shi in da wanda la'anallahu al-muhallil wal-muhallal lahu wanda ya halatta da wanda aka halatta wanda dukkan su Allah ya tsine musu ita kuma mace idan ta tafi ta aikata haka ita kuma tana da laifi lahinta da ita da Ubangiji amma dai kai matsayinka na namiji dan kana so matarka ta dawo ko ta iza ka wani turo wani ya zo ya aure ni ayi kwana daya biyu a zo a wannan sai ya sake ni in koma gidanka kai da ka tura shi kace bai tafi kai da kai wanda ka sanya aka yin dukkan kutsinan nuku ki idan kuma mace ce ita kuma kai bakka da wani laifi a matsayinka na namiji kurum ka'ida ka mata saki uku to shikenan ke he Allah saki hada mu kuma bakka da bukatar ka kawo wani dan ya halatta maka ita ko wannan ka shiga sha'aninka amma dai ita kuma tana kwadin yinya za ta koma gidanka sai ta kiyoye ta tayi ta samu wani ta mai buri da fula ta hawo kanshi ya aure ta kurum sati guda tarkice mai akai kurum gida alkali aka raba aure idan ka dawo ka aure ta kai baka da wani laifi can ita take da laifi da ita da ubangijinta amma dai ta aikata abu wanda yake haramu mas'ala aure mas'ala ce wanda alƙawari ne wanda yake kakkaura wanda ubangiji wanda ya umurce mu idan muka tashi mu aure ga wannan inshi dan haka bai kamata ba bai halatta ga mutun ko dan maslahatta ta kumta tawo wani takan yi wanda ya zo ya aure kin yana son ki yana son mu'amala tare da ki yana son zai zauna tare da ki amma dai ki zo ki rikita mai gida ki lalata mai al'amurran shi duk abin da ya zuba ya auro ki ya kasance wahala ce ya kasance asara ce
shi shine duka wannan duka misalan zihari shikenan da kurum zaka tayyata in mana inde aka wannan yana daga cikin alfaz na wannan ya haramta ta to amine ne ka haramta ta matsayin misalan zihari ko kuma matsayin misalan saki ne shi zai bayyana wane irin haramta ta kai in haramtawa ne yana kallon kamar ya kare da ita yanda ma'aikiyar shi take harama a gare shi haka ita ma take harama a gare shi to wannan shine mas'alar zihari kenan in ba zawwayi ba yayi kafara ba wannan ma tabbata sake zamantawa halaka a gare shi ba in kuma saki ne to za ta yi idda in kuma na karshe ne kuma ta tayyata duk lokacin da namiji zai furta kalma to ana neman bayani a wurin shi in dai kalma a liƙe take a kumshe take shi sanya malamai suka fassala mana mas'alar saki da kwai lafuzzai guda biyu da kwai alfazu sariha lafuzza wanda suke karara daga kaji na sake ki shikenan ai kowa ya san ma'anar shi ko ko kuma wacce tattara kayan ki tahi na sallame ki na sake waiwaye ki to kaga wannan ai alfazu ne na kinaya ko tattara kayan ki tahi gidan ku me kake nihi tattara kayan ki tahi gidan ku saki in a al'adar mu in aka ce tattarkayan ki tayi gidan ku an sake ki kenan in kuma yace tattarin wacce tashi tayi gidan ku in tayi gidan mu in huta ko in tayi gidan mu in gaida uwaye na ko kuma in tayi gidan mu ka sake ni kenan shi zai yi bayani da kwai lafuzza wanda suke na kinaya idan mutun yayi isti'malin su kenan za a tambaye shi mi kake nihi a ciki idan ya bayyana da'a ina nihin kaza shikenan idan kuma ya bayyana a ni ho ba saki nake nihi ba da nace mata ta tashi ta tafi gidansa haushin ta ne nake ji shi sanya nace ta tafi gidansu ta tafi ni ma an dan samu in sarara ta gani ba saki bane ba kenan za ta dawo shi ana bibiyar idan mutun yayi lafazi na kinaya to za a tambaye shi mi kake nihi kamar misalin wanda zai ce habluki ala garimik kalmomi ne wanda larabawa suke furtawa za a tambaye shi to mi kake nihi ka sake ta kamar misalin kwashi kayan ki tafi gidanku ka sake ta idan yace a ba sakin ta bane ba kurum ta ishe ni yomi ta ishe ka ha a ba sakin ta nayi ba ni dai ta ishe ni da ke sanya shikenan a gani bai da wani lahi matar shi kullun tana matsayin shi tana kalgashin shi shine yawa a gani tai tai yawa a gani shi sanya a duk lokacin da mutum zai yi furci in dai ba lafazi ba na karara ba zai fito ba wanda da guru wanda ya yi shi ko yaruwa ya ji shi ya san da wannan saki ne to in ba shi ba mutum ya furta ba ya furta kalmomi na kinaya to za a tambaye shi wani mi kake nihi akan haka yin kenan idan ya bayyana in sakin ne ta saku in kuma ba sakin bane ba shikenan kuma alhamdulillah na'am ku ci gaba kam mas'ala ta wannan dazu da nace mas'alar da muka yi bayani akan ta kan saki kan idda ai malamai sun samu sabani akan lafazin wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurui wanda aka sake ta za ta jinkirta matsayin idda tsawon qur'i guda uku wa'ansu daga cikin malamai mazhaba guda biyu daga cikin mazhabobi wanda muke tahi a kansu sun tahi a kan idan aka ce maka qur' ana nihin haila biyu daga cikin mazhabin sun tahi a kan idan aka ce maka qur' ana nihin tsarki to shine idan ya kasance wanda ya dauke shi a kan matsayin tsarki shi kuma saki mun sani saki ba a yin shi sai saki na sunna yaya sakin sunna yake sakin sunna ana yin shi lokacin da mutum bai sadu ba da iyallan shi ba bayan tayi jini tayi wanka tayi tsarki wannan tsawon watan guda da za ta dauka ta tsarki ba ka sadu da ita ba sai ta sake wani jini tayi tsarki idan ta yi da tsarkin tsawon interval wannan watan a lokacin nan kake da hurumin ka sake ta to wannan shine saki wanda yake na sunna wanda yake koma bayan haka yayi saki na bid'a to wanda yayi irin wannan sakin ga wa'inda suke tahiya akan idan aka ce maka qur' ana nihin tsarki to za a lissafa mata da wannan tsarkin wannan na haru wanda ta yi kinan za ta ƙara tsarki nawa tsarki biyu idan ta ƙara tsarki biyu ta ida iddanta wanda ba suka tahi akan idan aka mata saki na sunna hei tayi haila guda uku za a mata lissahi da haila ta farko wadda tayi bayan an sake ta ta ƙara wata sannan take huta daga hannun mijinta inda ta take ƙarisawa ina fata an fahimta kidan misalin mutum ne yana so ya saki iyallan shi muna wani wata yanzu muna watan November ita kuma haila ta tana yin ta ƙarshen November kidan zai rike haushin shi ya rike jinin shi a hanci har zuwa lokacin da watan November zai zo ƙarshe tayi haila idan tayi tsarki wannan duka wannan interval in tsakankanin ƙarshen November zuwa ƙarshen December zai ya ringa kallanta baya da hurumin ya shaheta idan ya shaheta kuma sai an sake sabon lali kinan zai ya tsaya ya rike dukkan abubuwan shi har zuwa lokacin da za ta zo ƙarshen December tayi hailanta tayi tsarki idan ta gama ta shiga wani wata ta shiga janbiye a cikin watan janbiye wannan interval in watan janbiye zuwa ƙarshen shi farkon shi zuwa ƙarshen shi yake da hurumin sakin ta idan ya sake ta a wannan to za a mata lissahi yanzu za a mata lissahin wannan tsarki guda biyu ga wa'inda suka tayi akan ƙoro shine ma'anar tsarki kenan za ta yi tsarki February tayi tsarki March shikenan ta kammala su kuma wanda suka tayi akan haila kenan sai ta kai April tana cikin idda wallahu ta'ala a'lam an yahe mata idan tana so lokacin da mijinta ya rasu shine muka bada misalin a ce tana da cikin ya kai aihuwa sai aka zo aka bata labari wacce mijinki ya rasu irin abubuwan da ta ji kurum sai naƙuda sai ta tashi sai ta aihu to aihuwar da take yi bi mutar da ta sako yaron duniya sawa'un da rai ko ba rai idda ta kare shi wannan jiran da za ta yi na bayan mutuwar shi zawwa aihuwar nan shine kurum iddarta in awa ɗaya lakkan tsankaninta kai in minti goma tsankaninta da mijinta to shikenan idda ta riga ta kare kenan za ta yi a lokacin nan ma in tana da bazawarin da zai arme ta yana iya zawwa a dar mamusu arme amma dai ba ya tara da ita ba sai lokacin da ta kare jinin bikinta na'am ba an kare hirar ta gaba ta kare in dai mace tana da ciki aka sake ta ko mijinta ya rasu to iddarta shine ta aiho abin da yake cikinta misalin ya sake ta yanzu sai aka jima kurum naƙuda ta zo mata ta aihu to washe gari tana da incinta ta yi ta ɗarwa mata sabon arme da alwalinta yana iya neman mata miji ta ɗarwa mata sabon arme haka mijinta idan ya rasu tana iya zuwa ta nemo a lokacin da dai wannan ana iya zuwa a wannan duk da al'ada ba ta bar mu amma dai shari'a ta ba da dama in tana so a lokacin nan a dar ma mata arme kurum tarawa ce ba a yi ba saboda larurar da take tare da ita haramun ne ga mutum ya kwanta da macen da take jini shine wallahi a'lam shige karatu dan to malai yace kitabur rida babi wanda yake mana bayani akan shayarwa rida shi shine masdarun ne min rad'a sadiy iza massa ya idan mutum idan ya tsotsi nono wanda albarkacin samun aihuwa ake samun shi ba nono ba kowane irin nono ba nono wanda yake fitowa daga kirjin mace albarkacin aihuwa shi shine wanda ake magana akan shi wannan kuma mas'ala ta rida zan mu same ta lalle tabbatatta ce a cikin alqur'ani da sunna kuma haka ijma'in sahabbai ijma'i na malumai kuma nassosi suna nan da yawa a cikin bangaren alqur'ani da bangaren sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bangaren shayarwa da kai wa'ansu hukumce wanda suke bibiyarta madama aka ce wane da wani sun sha nono daya ba uwarsa ɗaya ba shi wannan uwar shi ce shi kuma wannan an kawo shi ne an shayar da shi shayarwar da za ta tubugo da nama to wannan za ta haramta aure tsakankanin shi da wannan uwar wannan matar wadda ta shayar da shi kuma da ɗiyanta da yayinta da babbobinta da ɗiyan babu da ɗiyan mijinta da sauransu. Saboda ainihin ai shi nonon yana ana samun shi ne tsakankanin albarkacin haɗuwar ruwa na mace da namiji. In ba a samu ba haɗuwar ruwa na mace da namiji ba, baya yiwuwa a samu nono. To shi ne nan haramun ne idan yaro ya sha nono, nonon da zai iya bugo nama a jikin shi, to haramun ne dangantakar shi, haramun ne auren wannan matar da ɗiyanta da yayinta da ɗan uwanta. Saboda shi ma sun koma mai uwaye, sun koma mai ƙannu, sun koma mai iyali. Haka kuma halaka ne a gare shi ya yi duba zuwa gare su. Dukkan wani diba da wani ɗan uwa wa zai iya ma ƴan uwar shi ya shigo gida lokacin da ya ga dama ya kalle su ba tare da sun sanya hijabi ba, da kayansu na shakatawa a cikin gida, halaka ne shi ma ya kalle su, kuma halaka ne ya keɓanta da su. Kun gani ba uwarsa ɗaya ba, amma dai sun sha nono ɗaya. Kuma haka halaka ne a gare shi ya yi bulaguro da su. Sai dai babu wani wajibi sai ya ciye su da su, babu wata dangantaka, babu wani wajibi idan ta mutu sai ya ci gadonta. Kurbu wannan abubuwan dai su ne, kuma babu wani hurumin a ce idan ta rasa wanda zai bayar da ita aure, shi wannan wanda suka sha nono ya zo ya bayar da ita a matsayin aure. Harabin ne shi ba, baya da hurumin haka. Ina fata an fahimta. Wannan kaɗan daga cikin abubuwan da shayarwa suke bibiya ga idan an shayar. To dan shi sanya addini yake mana hannunmu mai sanda, ba kowa ba ya kamata a bari ba a shayar ba. Wanin za ka samu sai an zo ana a shayar da shi, sai an zo da ɗan gidan wani a yi aure har an samu ɗa. Bai ji baba na ake bani labari a cikin nan unguwar da muke, wanda ina tunanin ɗiya biyu gare su. Sai da aka yi katari wata tsohuwa ta zo daga ƙauye. Kurum da ta shigo, wane kai ne? Kurum ta gan shi da wacce. To, yo uwa ɗaya ta raine ku dukkanku. Ta zo ta ɓata al'amari. Amma dai a shari'a ta gyara. Ta gyara. Uwa ɗaya ta raine su, kuma renon da ya huce guda biyar an bashi ya sha ya ƙoshi ya saki da kanshi. Aka sake bashi ya sha ya ƙoshi ya saki da kanshi har su biyar. Shi kuma dukkan renon da aka yi ita wannan tsohuwa ita ta raine su, wannan uwa ita ta raine su, ita ta raine wancan matar tashi. Arman dangi ne aka yi. Kuma ɗiya biyu. To kun gani shi sanya ake hannu mai sanda akan shayarwa. A san wane ne, kuma a san yaushe ne, kuma a san diddan, saboda duk wanda ya shayar da kai da ita da ƴan uwanta da kowa da kowa, dukkan sun koma halaka a gare ka, muharramanka ne. Shi sun ya zan mu gani malamai sun yi tsokaci da yawa akan ko da za a shayar da mutum, tunda shayarwa tana bibiyar abinda yaro yake tsotsa na daga nonon nan, yana bibiyar, yana ma yaro tasiri ɓangaren halayyar shi, ɓangaren girman shi, ɓangaren ɗabi'ar shi. Za ka samu a ce yaro ya gaza tahiya ko ya jima bai yi tahiya ba, za a ce a to daga uwar shi ne, uwar shi ma ta jima ba ta yi. Duka tasirin daga ina ne? Daga nono ne. Duk abin da yaro yake ja, kamar ka ce wani connector ne ake sanyawa, duk abin da yake cikin nonon nan na daga ɗabi'un wannan matar yaro ɗauka yake. Shi sanya ake kaffa, kadda ka ɗauki ɗanka ka baiwa kawura ta ringa shayar maka da shi, ko ka baiwa ɗanka fasika ta ringa shayar maka da shi, ko wata mace wadda take da mummunan hali ta ringa shayar maka da ɗanka. Shi sanya addini kullum yake ce mana lokacin da muka tashi neman aure mu neman maɗiyanmu mata ta gari. Saboda me? Saboda wurin shan nonon yaro yake tasirantuwa da ɗabi'un ma'ayyan shi. In ta kasance mai zahi, yaro za ya tashi da zahi. In ta kasance mai sanyi, yaro za ya tashi da sanyi. Duk abin da yake na halayyarta a wurin shan nonon nan yake ɗauka. Shi sanya ba a yarda ba ka ɗauki mutumin da yake mutumin banza, ka ɗauki ɗinka ka miƙa mai ya shayar maka da shi. Ana so ka ringa leƙawa ko da irin hali yake kamawa na ko mai ɗan ta rasu, ko kuma mai ɗan ta kamu da wata rashin lahiya, to ku san wa zuku ba wa ɗanku ta renon muku da shi, wadda za ta shayar da shi da nononta. Kuma zan mu gani lalle shayar da nono abu ne wanda yake da fa'ida sosai, lafiya ma a watanni na farko na daga aihuwar yaro. idan yaro bai samu ba hakan ba zaka same shi bashi da wani karsashi kasusuwan kasusuwan nashi bisa ba bisa ginu ba yanda ya kamata ba idan ya zaka samu sosai malaman likita suna medo mutane kan hankalin su su yi kokari su ringa shayar da diyan su wa'inda suke sun waye in sune suke wohintar da diyan su akan suke ba su nono saboda ko aiki da ko saboda wani abu wanda wata mas'ala ta duniya ko kuma wai ko kan kan gabanta kai zubi albarkatin shan nonon nan da yaro da zai za ta ringa wani abubuwa na sharbi yaron nan yana buƙatar wannan nonon kuma nonon nan shine wanda zai gina mai jikin shi zan ya duk abin da ubangiji zai ubangiji baya al'amari bai haka he dai kace kai ka gaza idrake hikimar da ta sanya ubangiji ya sanya akai kaza amma dai duk abin da ubangiji yayi da kai hikima a karkashin shi Allah ya tarda hadisi na farko mallaki yake cewa al-hadisu as-sadis wal 20 ba'da as-salasumi'a hadisi na 326 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاء وانا حديث الإمام البخاري يا وتر الشيء أتكين كتاب الشهادات باب الشهادة على الإنسان على الأنساب والرضاء باب يوندي كمرا بياني أكا أنا أين شيدا بنغران دنغن تكا وكما دبنغران شايروا wannan wajibi ne idan an nema kai sheda ko ka sani to bai kamata ba ka koye ba ka bayyana lalle wane ya sha nonon wacce wacce ma ta sha nonon dan haka babu aure tsakankanin su shine nan mallam Imam Bukhari ya kawo yake cewa babu wanda yake mara bayani akan ana yin shahada bangaren dangantaka wanda ka san dan wane ne ko kana da qiyafa kamar hadisi na baya wanda muka karanta wanda muzjar yazo yace wane wannan kafa cikin wannan take lokacin da Zaid da shi da Usama suka huto bai ga kansu ba amma ne yace wannan kafa cikin wannan take wannan ana yin sheda akan haka akan dangantaka kuma haka ana yin sheda wani lalle ya sha nonon wace dan haka babu aure tsakankanin su juz'i na uku shahida 170 hadisi mai lamba ta 2645 haka shi ma Imam Muslim ya kawo hadisi a cikin kitabur rada babu tahrimu ibnatul akhi min arradaa babu wanda yake mana bayani akan haramcin biyayyar uwa na daga rindo wani sun sha nono wani misalin ni da malam Musa mun sha nono daya to diyata a haramun ne game da malam Musa ya aure ta diyata haramun ne game da malam Musa ya aure ta saboda malam Musa matsayin babba yake wa diyata shine nan mallam ya kawo mana Imam Muslim yace haramcin diyayyar uwa na daga rindo kenan wannan diyattawa haramun ne game da malam Musa saboda mun sha nono dai tare da shi juz'i na 4 shahida 164 hadisi mai lamba ta 1447 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullahi da Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi binti hamza manzo Allah bi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa akan iya hamza da Abdul Muttalib dan uwa ko babba na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dai shi wannan Hamza tsaran manzo Allah ne wurin shekaru kuma ai can bayan mun karanta suwaybatul aslamiyya intaccen baiwa ta Abi Lahab ita ta rene su ita ta shayar da su da ita da manzo da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya sanya a can bayan mun hadisin da muka karanta aka tambaye Abu Lahab aka yi muhalkin Abu Lahab ake tambaye shi ita suwaybace ina tunani take ta yi muhalkin take ta gan shi ake tambaye shi ake cewa shin bayan mutuwar ka hadu da wani alheri yace wallahi shi bayan mutuwar shi bai gamba da wani alheri ba yace face kurmu wani abu wanda suwaybatul aslamiyya ta yi na shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma suwayban nan intaccen baiwa ce ta wa ta shi Abu Lahab to wannan suwayba ita ta shayar da su da shi da Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi kamar misalin da muka bada da ni da malam Musa kenan yau Hamza matsayin mi take wa manzo Allah matsayin iya take ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah babba yake ga iya Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi to Ali ibn Abi Talib bayan ita iya Hamza an kawo ta an kashe mu ayinta an kawo ta nan garin Madina sai lokacin da aka kawo ta ake jayayya wani zai rike diya Hamza ga Abbas ga shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga Ali wani zai rike ta to shi Ali shawarar da ya bada sai ya ce wa manzon Allah ka aure ta a huta murni ka aure ta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo kowa yana jayayya sai manzo Allah yake cewa kai Ali anta minni wa ana minka kai daga ni kake kai ma daga ni ni ka kaman misalin kai ni ne kai ne ni shi kuma shi Abdullahi bin Abbas yana dangantaka wurin ma'ahiyarta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bawa Abdullahi ya bawa Abbas kasancewar yana da dangantaka biyu bangaren ita diya Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi bangaren wutar bangaren ma'ahiyarta lokacin da Ali bin Abi Talib yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka aure ta a wuce manan wurin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce me la tahillu li diya Hamza ba ta halatta a gare ni in aure ta dalilin me yasa yace yuhramu minar radha ma yuhramu minar rasmi minan nasab shayarwa tana haramtawa tana haramta aure ko tana haramta komai da komai irin abinda dangantaka take haramtawa misalin da a ce ya taje kaga ai haramun ne ya aure ta to madama mun sha nono da ni da ma'ahinta ita kuma yanzu matsayin diya take mu ne kenan shayarwa tana haramta abinda dangantaka take haramtawa sai hadisi na gaba shi ma yana da alaka da hadisin na farko yake cewa alhadisu sabi wal 20 ba'da 300 hadisi na 10 na 327 ana Aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna ar-rada'ata tuharrimu ma yuharrimu min al-wilada wannan hadisin imam al-bukhari ya wutar shi a cikin kitabu shahadat babu shahada babu shahadati ala al-abala al-ansabi war-rada babu wanda yake mana bayani akan lalle ana yin sheda bangaren dangantaka kuma da bangaren shayar da nono juz'i na uku shayi na 170 hadisi mai lamba ta 2646 haka shi ma imam muslim ya wutar da shi duk da lafazin afford imam muslim ya wutar da shi hadisi mai lamba ta 1444 a cikin kitabur radha babu tahrimu al-ibna babu tahrimu tahrimu ibnatul akhi min ar-radha'a hadisi ne wanda aka samu shi daga Aisha radha Allah shi tabbata a gare ta take cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa inna ar-radha'ata tuharrimu ma yuharrimu min al-wilada lalle shayarwa ta nono tana haramta abinda aihuwa take haramtawa kina idan kun huto ciki daya wani shi ma ya sha nono ya sha nonon da kuka sha haramun ne a gare ku ku yi aure tsankanin ku kuma halaka ne ya shigo lokacin ku halaka ne ya yi komi tare da ku halaka ne ya yi bulaguro tare da ku da wasu abubuwa makamantan haka ina abubuwan da zan iya fa'idantuwa da su a ƙarƙashin wannan hadisin lalle shayarwa tana haramta abinda dangantaka take haramtawa kuma lalle duk matar da ta haramta a gare mu bangaren dangantaka to tana haramtuwa a gare mu bangaren shayarwa misalin haka wani ne wani iya da kanwani sai wani bare wani wanda ba dan gidan ba ba baban su dai ba uwarsu dai ba aka kawo shi gidan ya sha nonon ma'ahiyarsu to abinda aihuwa ta haramta haka shayarwar nan haka ta haramta musu kuma hadisin yana karantar da mu lalle haramcin albarkacin wannan shayarwar ce kuma wa yake haramtuwa a gare ka shi shine wannan wanda ta shayar da kai da dukkan diyanta da ƴan uwanta da dukkan diyanta da ƴan uwanta da wa'ansu abubuwa dukkan diyanta danginta dai dukkan su suna haramtuwa a gare ka amma dai wa kai ɗelakan a cikin gidanku kake dangantaka da gidansu wanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya yana iya zauwa ya aure a cikin gida yana iya auren wannan matar wadda ta shayar da kai nono yana iya auren yatta yana iya auren kanwarta yana iya auren uwarta kai ɗelakan ne banda babanka banda ma'aiyyarka banda dukkan ɗan uwanka ba sa cikin wannan haramcin kai ɗelakan ne tsuranka albarkace shayarwar nono yaron ina tunanin zan mu dakata a nan kusan cewar da hadisin na gaba shi ma yana dangantaka da hadisi na farko na guda biyu da muka karanta amma dai mu jinkirta insha Allah Allah kai mu sati na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomanmu ita ce makomansu Allah biya mana dukkan bukatun mu duniya da lahira abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana shi muna tawassali da wannan zaman da muka yi ubangiji ya karbi duka ayyukanmu nagari kuma ya sanya mun gidan shi kuma ya sakanta mana da gida aljanna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما كان يوسف